الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا وخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أوام سوء البركة دمك هدو أولنا رانا تلهدي أشيرين دبير قوتم المحرم هجر ببنجا كادا النبي سيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقبرنا مكزوا مدينة دبو دي داري هدو دا أربعين دبكوي وندكم شيء دي دا أشيرين قوتم يوليو ko kuma jiye miladi aiho Isa dan nana Maryam alaihi salatu wassalam 2025 a wannan markaz mai albarka markazul Imam al-Bukhari litahfiz al-Qur'ani wa dirasat al-Islamiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulughul maram min adillati al-ahkam na wallafar babban malamin hadisi al-Imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama. A satin da ya gabata ba a samu yin karatu ba saboda uzurin hadari. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi babul aniyati, babul aniya, babin da zai karantar da mu al aniya. Al aniyatu jam'i ne, mufradin shi ina'un, kwano guda, da yawa sai a ce kwanna. الإمام الحافظ يكاو ونن بابي نا الآنية أتكين أبواب الطهارة سبدا يبينا منا حكم شرع المسلنشي غوسو وسكونا وإن دي حالت أي أنفاني دسو وإن دسوك طاهرة وإن دسوك بطاهرة سيزم دم تم يسألكي ياسن أبن دي حالت أي أنفاني دشي ما يسألكي دون دي حالت أي أنفاني دشي با. A ƙarƙashin haka al-Imam al-Hafiz ya kawo su hadisai guda 6 zuwa 7 a cikin wannan babi. Hadisi na farko hadisin babban sahabi Hudzaifah ibn al-Yaman shine sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka ne babban abin da yake shahara da shi Hudzaifah da tasghiri Hudzaifah babban sahabi ne. Ana yi mai alkunya da baban Abdullahi ya rasu a garin Mada'in a shekara ta 35 ko 36 bayan rasuwar Uthman ibn Affan da kwana 40. Bayan an kashe Uthman da kwana 40, Hudzaifah ibn al-Yaman Allah ya sa ya cika, Allah ya yarda da shi da sauran sahabbai gaba daya. قال المؤلف رحمه الله تعالى بلتافي الله يمس رحمه شين ابن حجر يتي باب الآن يتي باب الذي كرنت الدمو كنا كوكوانوني كافنا منا برن الدعاء جئن قوى مسلمي ستيا ونن كساتا متا نجير الدعاء الله تعالى يزول الدمو لافيا دسور كساشا مسلمي قبائيا muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi. Allah ta'ala ya biya mana buƙatun mu na alkhairi. Mai buƙata wanda ba ta alkhairi ba, Allah ka musanya mai ta koma ta alkhairi ya biya masa. Wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai, Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama. Mu kuma in ta mu ta taho, Allah ya sa mu cika da imani. Allah ka sanar da mu ilimi na haƙiƙa, ilimi na gaskiya. Akwai rashe-rashe da aka yi musamman a irin ranar da ta gabata, satin da ya kuce ranar Lahadi. An samu rasuwar shugaba ko tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mishi, Allah ya yafe mai kurakurrun da ya yi a lokacin da ya yi mulki, ya sa a cikin mizanin ayyukan shi na alkhairi inda ya daidai ya datar da shi. Babu shakka shugaba Buhari alamun son ƙasa ya bayyana gare shi, nuna son ƙasa ya bayyana gare shi, yana son ƙasar shi. Kuma yadda ya yi ta'ahudin al'umma lokacin mulkin soja, sai yazo ya iske lokacin harhul la ba haka bane al'umma sun canza wannan yasa ya samu takon saka da al'ummomi da yawa yadda ka san iccen geza ne idan ya bushe to duye da kai kalankwasa shi bai lankwasuwa to ya iske wasu al'umma har sun bushe duye da yayi ba yadda ya iya to muna roƙo Allah ta'ala ya gafarta mishi wanda kaga al'umma ana ta tattaunawa akan mas'alar mutuwar shi tsakanin wayanda ke cewa wuta yayi da wayanda ke cewa in Allah ya so aljanna yayi da wayanda ke cewa Allah bai gafarta mishi da wayanda ke cewa Allah ya yahe mai koda ya ci haƙin mutane wanda wannan mas'ala ce ta ilimi malamai sun tattauna akan ta musamman al-imamu al-qasim hutoro Allah ya kara mai lafiya an yi mai tambaya akan wannan mas'alar kuma ya ga bayani na ilimi akai anan Niger akwai prof Sabiu Allah ya kara mai lafiya malamina ya tattauna wannan mas'ala hukuncin wanda ya mutu wani yana biye shi haƙi misali ka mutu kai ma wani laifi to shin Allah yana yahi laifin wani wani malami ya ce koda ba su yahi ba Allah ya yahi to gaskiya wannan kuma kuskure ne malam sai ya je ya janye magana duk da ya janye a wasu maganganu amma kuma an samu jamiya Allah ta'ala ya datar da mu a bisa kan daidai shi dai abin da ya cancanta ga musulmi kada ya maido hukuncin lahira a cikin duniya dama mafi yawancin matsalolin da ake fuskanta a yanzu wasu daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun maido abin da za a yi gobe lahira tunnan duniya sun maido shi yanzu cewa wani dan aljanna ne wani dan wuta ne ai ba duniya bane babu wani nassi na aya ko na hadisi wanda yace in wani ya mutu wani muayyani a ce dan aljanna ne babu shi sai dai ana kyautata mai zato idan mu a mazhaban mu ta ahli sunna wal jamaa babu wani mutun da zamu ce wani dan aljanna ne sai dai mu ce insha Allah muna kyautata zato wani dan aljanna ne ko shi kyautata zato ne amma ka yanke qat'an ka ce a shahidi ne dan aljanna ne wannan kuma kuskure ne gaskiya sai dai akwai nassoshi na hadisi da ayoyi wayanda suka bayyana in mutun ya mutu akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi to ana kyautata mai zato zai shiga aljanna dan haka wannan shine abin da yake mazhabar ahli sunna kuma wanda ya ci karo da wannan ba ahli sunna bane kawai kai qat'an ka ce shehin ka ya mutu da haka dan aljanna ne ko kuma wani ya mutu dan wuta ne Allah ya kara nauyin kasa a to wannan wani abu ne daban kuma kuma idan kaga abun da ya faru a satin da ya gabata masu kidi-kidi da raye-raye Buhari ya mutu saura tunumbu suna murna da ka bincika ƴan Shi'a ne waɗanda aka yi takon saka da su lokacin Burnai ko Burta yake kowa to lokacin nan ne adawa ta shiga tsakanin su da Buhari mu dai muna roƙo Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ya san shi aljanna da rahamashi عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة النبي سيرا صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب kada ku yi saken ku sha abin shan ku a cikin kwano na zinariya wal fiddati da azurba wala ta'kulu fi sihafiha kuma kada ku ci abincin ku a cikin tiriruwan su as-sihaf jam'u suhfani wa hiya al-qas'a ko kace akushi ko kace tire da wanda mustalah din mu na yanzu tunda akwai kwano a yanzu sai dai mu ce kwano amma matan daure ba su ce kwano ce yasa abinci a cikin akushi ko kuma cikin korai ko abin da ya kama da haka domin su matan dauri ba su da irin kwanonin mu na yanzu yasa zaka sha wahala wurin fassara hadisi waɗanda suka zo da mustalahat na dauri kamar yanzu idan kaji an ce aljafna wani kwatarni wanda ake yi da busassan laka wanda ake gasawa wanda ake tulu da shi ko kuma karhi ko abin da ya kama da haka to ire-iren wayannan ababe in mutun yazo sai ya wahala wurin fassara su kamar in ka ji an ce addalu sai ka ce so son wanka an gane bucket in ji masu English mu kuma sai mu ce lajiga ko kuma mu ce me likidiri da Hausa tsantsa likidi ne to kaga yanzu idan aka ce mutun ya fassara addalu da Hausa za a bashi wahala inda su can daure idan suka ce dalu suna nufin wasaki kuma ba zai zama a zanub da larabci ba sai idan an ci koshi da ruwa kamar da muka yi bayani a satin da ya gabata shi ne a hadisin wancan da ya yi bawali a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce azo bi zanubin min ma'in azo da guga cike da ruwa to ba za ta zama zanubin ba sai in tana da ruwa in ba ta da ruwa sai su ce mata dalmun da larabci ina fata an gane wannan to shine annabi ya ce kada ku ci abincin ku fi sihafiha a cikin tiruruwa ko akushi na zinariya da na azurfa fa innaha lahum fid dunya domin lalle kwanoni da tiriruwa na arna ne a nan duniya wala kum fil akhirati naku ni abu bilahira Allah ya sa mu shiga cikin ɗan aljanna mu samu wannan ni'imar to kaga wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi kuma hadisin yana karantar da mu cewa dukkan kwanoni sun halitta sai abunda shari'a ta togace ta nuna haramcin sa ko ta nuna hani kamar wannan kwanonin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fidda ya hana cewa a ci da kwanon zinariya ko kwanon azurfa hadisi na gaba hadisin Ummu Salama sunanta Hindu bintu Abi Umayya ta kasance karkashin Abu Salama ta yi hijira tare da shi zuwa Habasha sai suka dawo garin Makka suka yi hijira tare da mijinta Abu Salama zuwa garin Madina lokacin da Abu Salama Allah ya mai wafati saboda jimuwa ko miyaku da ya samu a yakin Uhud ta zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana kuken ya za a yi ta samu irin Abu Salama ai ba za ta samu miji irin Abu Salama sai annabi ya bata ayoyi da wasu azkar wanda za ta je ta yawaita yin su ta koma ga Allah bayan ta kammala iddarta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hito neman aurenta to kaga ko shakka babu kuma annabi ya yi Abu Salama wannan Ummu Salama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta a shekara ta hudu ga hijira daga birnin Makka zuwa Madina ta rasu shekara ta 61 ga hijira wasu suka ce 62 ta mutu tana da shekara 84 Allah ya mata tsawon rai an turbude ta a Baqi'a makabarta inda aka turbude manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yace alladhi yashrabu fi ina'il fiddati lalle wannan da yake shan abin shan shi a cikin kwano na azurfa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannama lalle yana kwankwada ma cikin shi wutar jahannama to kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da uslubul al-hasr innama yujarjiru fi batnihi nar jahannama kawai yana kwankwada wutar jahannama ne a cikin cikin shi duk mai shan abin sha ruwa ko madara a cikin kwanon azurfa ko kwanon zinariya to yana kwankwada wutar jahannama ne a cikin cikin shi Allah ya kare wayannan hadisan guda biyu malamai sun tattauna akan su al-Imam al-Fawzan Salih al-Fawzan yake cewa fil hadithaini dalilun ala tahrim isti'mal ina'i dhahab a cikin wayannan hadisai guda biyu akwai haramci game da amfani da kwanna ko kwanoni na zinariya wal fiddati da azurfa dan haka ne al-Imam al-Hafiz yayi amfani da su a cikin sha'anin tsalki kuma wannan hadisi ya game dukkan wani kwano na zinariya da na azurfa kuma hadisai wayannan guda biyu sun hade maza da mata kada a ce ana nuhin maza ne kawai banda mata sun hade maza da mata a wurin haramci dan haka bai halitta mace ta dau kwanoni na azurfa ko na zinariya dan kasaita diyar wani mai matsayi ce ta ce ayi mata kop kop na zinariya wanda da su za ta sharuwa wannan bai halitta ba kamar kuma bai halitta da namiji ba dan in kadi bi hadisi annabi ya ce la tashrabu kuma aka ce la taakulu alladhi ya'kulu, kaga wannan duka yashmalu ar-rijal wan nisa, ya hada maza da mata. Domin shi asali a cikin khitabi, gamammen khitabi, al-aslu fil khitabi, wanda yake al'am, yashmalu ar-rijal wan nisa, ya game maza da mata ne. Koda ko an yi amfani da khitabin maza ne, an zo da shi da uslubin al-muzakkar. Kamar in kaji an ce a cikin al-Qur'ani a ji tsoron Allah, kamar yanzu inda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah, to kaga ita mace ba ta ce a kaga da maza aiki banda mu, a da kowa ne aiki. To shi uslubi na larabci haka yake, idan ya zo ga maza to zaka iske an ammani mata da maza, wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ya ulil albab, ya mai hankali, ya kuma su hankali. To kaga duka ya hade da maza da mata, in dai kana da hankali, in kina da hankali, to kina cikin wannan uslubi, wannan khitabi. To kaga shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan min babit taghlib. Sai dai ita mace eggata an halitta mata amfani da kayan ado na zinariya da azurwa domin buƙatar hakan. Sabanin namiji, shi namiji bai halitta yi amfani da wani kayan ado na zinariya ba ko na azurwa, sai dai an togace alfidda, azurwa. Domin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim, hadisin da aka rawaito anna khataman nabiy sallallahu alaihi wasallam kana min fidda, cewa zobin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sawa na azurwa ne. To anan ne malamai suka ce an yi togaciya, an yi wa maza uzuri suna iya sa zobi na azurwa, amma ya rike wata bik, wani alƙalami na zinariya don jin isa, ko ya sa a yi mai agogo na zinariya ko na azurwa don isa, wannan bai halitta ba, haramun ne mutlaqan, kamar yadda malamai suka tafi. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace uhilla adh-dhahab wal harir li inathi ummati, an halitta zinariya da hariri ga matan al'ummata, an haramta ga maza, an halitta ga matan, an haramta ga maza. Wayannan hadisai guda biyu, hadisin Hudzaifa da hadisin Ummu Salama, dalili ne akan haramcin dokar kawa, jimilla, mutum ya yawaita kawa ga wani zinariya ko azurwa na wasu kwanonin jere da abin da ya kama da haka. Da haka malamai suka tattauna akan kashamil ko kashamir, wanda mata ke sawa a cikin daki a buga ma bango-bango shi, wanda akwai cikin malaman kasar Nijar wanda ya tattauna mas'alar al-Imam Dosawi, yana daga cikin manyan malaman hadisi sanannu a cikin kasar Nijar, Allah ya kara mai lafiya. Akwai wani littafi da ya rubuta Bonfere ta tahaddath an fatawa al-hadithiyya, a ciki ya tattauna hukuncin amfani da kashamil wanda mata ke amfani da su. Karshen abinda malamai suka ambata irin su al-Imam an-Nawawi, karkashin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi magina kawa, kada ku sitirta gina ku yi mata kawa. Imam an-Nawawi a cikin al-Majmu' ya tafi akan cewa makruhu tanzih, an karhanta dan a tsabtace ko a tsalkake zuciya daga takama ko kuma daga son shuhura da abin da ya kama da haka. Kashamil shi ne wanda mata ke bugawa cikin daki suna ado da su. Me yake ce wai a Najeriya? Labule wanda mata ke bugawa shi muke cewa kashamil anan. An gane malam? To wannan hadisi haka yake nuni. Kuma wannan hadisi a cikin shi akwai dalili akan haramcin kamanceceniya da kafirai. Domin su kafirai suke amfani da kwanonin zinariya da azurwa a wurin cin abinci da wurin shan abin sha. To shi kun musulmi bai halitta yayi kamanceceniya da su ba. Domin inda annabi ya ce fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ta su ce a nan duniya ku kuma ta ku ce a gobe lahira. Kenan duk wanda ya ci abinci a cikin kwanon zinariya ko kuma kwanon azurwa, to kamar yana kamanceceniya ne da kafirai, Allah ya kare mu. shi kuma kamancece ne da kafirai haramun ne mutlaqan ga hadisin da al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad din shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda ya kamancece ne da wasu mutane to yana cikin su wannan hadisi yana daga cikin hadisin da ya kamata a dan jawo hankalin matasa akan shi musamman matasan daliban ilimi wanda wani kawai zai dauko hadisi ya riske ka kasa costume coat ka shiru kike kasa cravat kawai sai yazo ya ce ma man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu eh kawai ya kahirta ka dan kasa costume ko dan kasa shemis ko dan kasa kananan kaya ce a kahirci ne ai ga annabi ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu abunda ya shahi tufafi suna da alaka da al'ada ta yankuna yanzu idan ka je yankin kasar Indonesia zaka iske limam ya zo yana khutubar juma'a da yayi tsuku ya sa sancir ya tsukike ya sako ciki yana khutuba ko kuma ya sa addiyar shemis ya to yana khutuba in ka zo yankin Indonesia idan ka zo kasar Misra hadith bila haraj kawai limam zai zo ya muku khutuba da costume idan ka zo yankuna dai waɗanda su ba wani abu ne gare su a yankin ƙasar Turke Mauritania babban malami wanda ake ji da shi sai ya sa shemis sai ya sa malum-malum a sam su ba wani abu ne a gare su al'ada sun ci haka suka tashi kuma suka iske a kaga daga al'adatu muhakkama to mu a nan yankunanmu ka dauko wata bakuwar al'ada ka kakama ma mutane ita a matsayinka na malami ka dinga mura'at ka dinga dibin al'ada me ya cancanta kai wata rana na sa kananan kaya na fita sai malami na yake ce min a rayuwar shi tunda ya yi da jami'a bai tuna ya sa irin tuwahin ga nau so biyu ko so uku kamar bai ce min in bar sa su ba amma abin da yake son ya ce min ya kamata in yi takatsantsan domin al'ada akwai cin karo kada a dinga ganin malami da kananan kaya sai ce kaga malamai ko da son duniya malamai da tsuku malamai da kaza da sauransu to kuma wannan hadisi ba dalili bane dan kaga mutun da kananan kaya kace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum a ba haka ake nuhi ba yanzu misali idan kai irin askin Donald Trump shugaban kasa America kai irin shi kana musulmi a tambaye ka dan me kai kace a irin askin Donald Trump ne to kaga kai kamancece ne da shi yace to man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ko kuma ka sa irin tuwahin Lil Wayne a ce dan me ka sa da tuwaci a baka ga Lil Wayne yana sa su ba to kaga kamance shi ne kai da Lil Wayne sai a ce to man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum to haka yake kamata a dinga dibin fiqhul hadith kakin a aza shi bisa kan ardul waqi Allah ya dace da mu wa an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha dubiga al ihab faqad tahura annabi sallallahu alayhi wa sallam yace idza dubiga al ihab idan aka je mai hwata al ihab ala wazni kitab wa huwa al jild mutlaqan shine hwata idan aka je mai hwata to faqat tahura hakikata tsalkaka to wannan hadisi da mai zuwa gaba hadisin Salama ibn al Mihbaq رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ وفي روايتكم عند الاربعه عند اصحاب السنن النبي يقول ايما اهاب دبغ دحاتت ده aka jimi to ta tsalkaka wannan shi yazo a wurin malaman sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah to cewa ayyuma ihabin tufidul umum dhatat da aka jimi to ta tsalkaka Hadisi yana nuna gamewa a cikin hadis a cikin hwatu kowace kalar hwata idan aka dauko ta aka jeme ta to ta tsalkaka amma sai aka istithna'in hwata aladai da hwatar kare da ittifaqin malamai shi hwata aladai da ittifaqin malamai da ittifaqin malaman duniya ne suka ce banda ita ita kuma hwatar kare inda al-aksar wurin mahiyawan malamai amma al-muhaqqiqun sun ce hatta da fatar abunda ba a ci to an karhanta ai amfani da ita. A wasu malamai suna ganin in dai ba a cin abu kuma baya daga cikin abunda aka haramta ba alade bane ba kare bane to ba lahi bane ai amfani da fatar shi don wata bukata. Al-ihab muka ce ita ce al-jild fata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa ita fata ta dabba akwai shar'i na kasantuwar ta zama mai tsalki. Za mu ci mai a hadisi mai zuwa nan gaba. Akwai yadda ake yi fata ta zama ta tsalkaka. Ita jima daban da cuda, kafin a je mai fata sai an cuda ta. Da haka za ka iske wata unguwa an ce mata macudawa. Ita macudawa unguwa ce inda ake je mai fata, kamar kada a ce majimawa sai a ce macudawa. Suna da bagaruwa wadda ake jikawa sai a sa fata a cikinta. To in an jika fata ta tsima sai ana cude ta, ana murza ta haka, ana murza. To wannan murzawar shi ake ce macudawa, sai a ce ma unguwa macudawa. A lokacin na tambaye kakana Allah ya gafarta mai da rahama, ya aika ni wata unguwa ce in tai macuda in samu bagaruwa. Sai nace wai mi an macudawa kafin in karanci bulughul maram. Ina maganar kakana yanzu da rasuwar shi insha Allah an shekara 10. To kafin wannan lokaci na tambaye menene cuda, mi an macuda? Sai yace macudawa kamar aikin cire gashin fatan ne. Idan an cire wannan fatan gashin sai a ce an ji mai fata, kenan daga macudawa sai majimawa. Ina fata an gane wannan. To wannan duka ne mustalahati ne na Hausa, sai ka ji su ga kakanni kuma da tsoyi. Wa an Salama ibn al-Mihbaq, an karbo daga Salama bifatahataini Salama ibn al-Mihbaq ko Muhabbaq bitashdid al-ba' al-maksura Muhabbiq. Amma malaman hadisi suna mai fataha so ce Muhabbaq ibn al-Muhabbaq. Al-kunya shi Abu Sinan, yana daga cikin sahabbai yan garin Basra. Huzail ne, yana daga cikin mutanen Huzail. الحسن البصري غري رواية ببما لم يحديث إن الحسن البصري عند يكتوى إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. حسن البصري يكتوى للي دري درانا سنة أيكي أتسكين كما كي مسو أيكي سنة دو أنك كوان أنك 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 وايقري أكا إني أكا كوان أرقب كوانا قد أتسكين شكروكا. إذا أنسى ذاك كوانا دوبو تو إنك كوان إيكا كتاشي أني دوبو بعد يعني. Ai shi ne Malam Ibn Durayd ya ce innal jadidaini idha mustawlaya ala jadidin adlayahu ila albila. Yace kaga dare da wuni a waye gari sahiya ta hito, rana ta hito ta fadi. Yace in suka samu sabon abu gal yau da gobe da gobe sai kaga sun maida shi tsoho. Yaro ne matashi, an haihuwo shi da gashi bakikirin sai walqiya da kyau. Amma in dai akwai kwanaki yau ya kwan gobe ya kwanto da zai yi kwana miliyan dubu, to sai ka iske shi da gashin nan hori kal. Shikenan kuma baka ga mai kudin da ya saye motoci ba, wanda ake cewa yana daga cikin waɗanda suka yi kowa kudi a Najeriya, a Borno ne ina ganin masarautar shi take, wanda tsabagen zinariya ne aka gina wannan abu da shi, aka gina masarautar gidan gida ne na triliyoyin kuɗi. Ya sai motoci masu yawa sai ya mutu, yanzu ya mutu. Amma yau da gobe motocin ba a hau wasu ba, amma suna nan sun tsuwa yau da gobe. Yanzu kadiba ka ga bala'in ga da matanmu suke cikin shi, wanda suka himaida mahimma akan tarbiyyar ɗiyansu. Kayan ɗaki, mace ta hida muwa da ta kai ɗiyarta da kayan ɗaki bisa kan ta kai ta da tarbiyya. An hida muwa da a cika ma yarinya ɗaki da salon da kwafes da tabul amanje da postili, a cika ɗaki da waɗannan kayayyaki fiye da a cika mata kwakwalwa da Bukhari da Muslim da Qur'ani. ba a damu ba isa babu ruwan su da duk wanda zata aure in dan kala kalawa zata arme ta tayi ta aura ba ruwan su ba su damu da duk wanda dai su zata arma ba abunda dai yake muhimmanci ya zama wannan yarinya an cika mata daki da kayan daki an yi mata makil a ce har wurin motsa kafa babu to shine aburin su to wannan zamani kenan da ake ciki zamanin aulama zamanin mushkila matsaloli to wannan bala'i da matan mu suke ciki illa man rahimar rabbi sai yan kadan mace zaka ga ta damu da sai ta cika madiyar ta daki da kaya amma babu addinin musulunci babu magana a ce an koya ma yarinya tarbiya an koya mata ba a daga murya gaban miji a koya mata yadda za ta yi wa mijin ta biyayya yadda za ta mai magana yadda za ta kallo duka wannan ba nan ne yake ba isa zaka ga an kawo sadaki an maida sai a ce a bai yi ba tazo ne ya kai min koke yake ce min mallan na kai jikka 220 an mai domin kayana ubanta ya ce sai ni sun cike jikka 300 mi a shawara tambaya ta yake shawara mallan yahaya me ya kamata in ce mai a bi dawata haka ne ce mai nince ka bi dawata ce wallahi mallan ina son ta ce to kai hakuri tunda kana son abuka eh te ya cika eh bi duk din cika bi din jikka 80 nice amma ka sani in ka cika 80 din kuma sai ka ƙara wasu ka sani yace awo ka san nawa zaka ƙara yace a nice jikka 20 na gidan maza da gidan mata kaga dan nan ba jikka 100 zai ba jikka 80 aka son ka cika jikka 100 mallam bakar miliyan guda da 150 eh na canza su nera ne dan mallam ya gano kimar su sadakin mata nawa mallam hudu ko biyar to Allah ya kyauta Allah ya datar da mu to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Hasan al-Basri ya ga mu na wannan yanzu abinda nake so in ce lokacin da aka cika mu mace da kaya cikin daki an mai da himma an cika daki da kaya yanzu da za ta shekara 15 ko 16 da wayannan kayan diyata ta isa aure sai a ce to ke ga kayan ga dai basu yi gara ba basu yi gumda ba basu yi komi ba yadda an ka kamin su ga su nan bari a shahe su ai musu pencil a kai miki su sai ta ce ai an bari yayin wanga model za ta ce kai ma wallahi baki ganiya mun ba wai wata abba ta ganiya eh kuma da gaskiyarta saboda duk shekara sabon sabo aka hidduwa akwai wata mata wadda ta yi kayan daki na miliyan 2 a garin ga dan in ta aihu za a yi biki irin biki na kecere ne sai aka samu wani dan kuskure mijinta ya dan yi kuskure ma'aikatar shi rannan aka tadda shi daga ma'aikata bata ida aihuwa bata aihu ba aka tadda shi daga ma'aikatar su aka tadda su aka kai wani gari yanzu sai ta zo wurin kahintan da ya kera mata wayannan kayan tace mai to ga halin da ake ciki kuma ka dai san bayyewa a dau kayan a kai su can inda muka an ka tadda mu yanzu ka mai da min kudi na ce mi haba madam ko ba ko babu lahiya madam da ƙyar ya sai su jikka 400 da ƙyar kayan miliyan 2 jama'a yace wallahi shi yanzu ma cikin kaddara naki dan bai san wanda zai toya raba shi da su ba tunda ke take san kima su ke da kici ai miki su yanzu duk wanda a garin ga ina ya san kima kayan miliyan 2 kaman mutum ya sa mantur in jikka 100 na sai ya to yana ta gwada ma mutane kallon ka ne za a ce to muna na yasa sai ya gwada mutane ci kaga mantur in gaji ai yasa duk wanda ya sa mantur in jikka 100 ko ya sa hulle jikka koda cikin hirana sai yayi kokari ya yadda za a yi a san kudin wannan abu dan da nan ka ga ya haka ci ah mallan sabon agogo aka yi ce wallahi ka gane shi ko jikka 100 ne sai shi aha an san kudin shi haka in yasa gilas sai kaga dan da nan an yi haka a danyi wani abu haka a juya a ce kaga gilas in ga a daga gare su manya na to Allah ya datar da mu to kaga duka hankulan mu suna nan wurin abinda ba ya da amfani makoyin da yake da za ta yi aure ki samu wani qur'ani sabo gal ki ce to kakin shekarar da za a yi auren ki ki yi kokari ki mallaki qur'anin ga fassarar shi ki san bakin shi da cikin shi da wajen shi a samu wani sahihul bukhari a kwatanta mata ta san shi a tarbiyantar da ita bisa kan tarbiyyar addinin musulunci amma ba na ake ba to shine wannan sahabin malami hasan al-basri yace annabi yace dibaqu juludil maitati tuhuruha je mi hatan masa shi a tsalkinta wai masai ne amma da an je mi hatatta to shikenan ta zama mai tsalki abinda zai karfafa ma hadisin hadisi mai zuwa bayan shi hadisin maimuna radiyallahu ta'ala anha qalat marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi shatin yajruna annabi ya huce ya ga wasu mutane suna jayi da wata akuya فقال لو اخذتم اهابها ان هذا ذاك دوكو من حاتت تكو تسيا كجيميتا فقالوا سكتي انها ميته يا نبي الله انها ميته تموت مسيتي ميته مسيتي فقال تيتي يطهرها الماء والقرص اي ده روا ده بغاروا سوكي تسلككيتا تو نن مالامي سكتي كينن ان انا سون اتسلكك حاتا سي اسامو روا ده بغاروا شيكينن ذات تسلكي bagaruwa ne wagga da kuka sani wanda bagaruwar tana da fa'idodi da yawa wanda a wata shekara naji wani malami yana cewa tana da fa'ida 100 ba dai nace inda ka tun hayi sun zam 100 malam sai ka ji malami ya shiga gidan radio ya ce kaza yana da fa'ida 50 ba dai ce ina da ka cike su sun zam 60 malam tunda dai ba hadisi na ba kai yana cikin kanka ka kirkiro abun ka to kai kokari ka samu cikin gudan eh ba irin nasu ibnu hajar al-asqalani ne da aka ce an yi sabani akan sunan abu huraira sabani 300 ibnu hajar sai da ya kokari ya samu sunan gaba ɗaya ya tara su wuri guda ci ga su an ce yana da suna abdurrahman ibn sakhr an ce yana da suna kaza abdullah ibn shams yana da suna sai da ya tattaro su suna 300 ya ci ga su haka imam suudi yake yi in ya jace an yi sabani bisa kan mas'ala kaza malamai sun ce sabani 80 da kaza to zai kokari ya tattaro su duk da shi ma su yi Allah ya gafarta mishi Abu Ishaq al-Huwaini ya tattaro su tuba tuba da su yake irin na cika baki duk da wannan kuma abu ne na in mutu ya zan mujtahidi duk da shi ya nassa ba kan shi ya zan mujtahidi sai malamai ba su kyale shi ba imamu suudi ya mu shekara 911 hijira daga makka zuwa madina Allah ya gafarta mishi abu ishaq al-huwaini sai sassamu wasu kurare inda za suudi zai cewa malamai sun ce an yi sabani sama da 8 kuma suudi bai yi zano guda ai babu koda sabani guda Allah ya gafarta mishi amma babu shakka imamu suudi mujtahidi ne mutum ne wanda ko shakka babu yayi kokari a cikin fannoni da yawa nake ba ku labari alfiyashi littahi mai baiti 1000 a cikin kwana 5 ya rubuta ta kwana 5 baiti 1000 kenan kullun 200 yake rubuta kullun baiti 200 kwana 5 suwa 1000 yusuf wal khatib dhul maziya fa hadhihi tamam nazmi al alfiya نظمتها في خمسه الايام بقدره المهيمن العلامي يجي cikin kwana 5 na rubuta ta karshen littafin ya ambaci haka to ire-iren shi ba a samu ba sai Abdullahi Gondo wannan Abdullahi Kano Usman dan Fodio wanda yayi misbahur rawi fi ulumul hadith wannan shi ma ulumul hadith inda yayi misbahur rawi baiti 300 da yan kai amma idan ka tattaro baiti dubun suyudi sai ka iske su ciki kamar ya takaita suna ya zabga su cikin 300 kuma ya kawo wani abu hissa al-imam prof Mansur Sokoto Allah ya kara mishi lafiya a tahqiqin da yawa misbahur rawi aya kawo muqarana baina alfiyat as-suyuti wa misbahir rawi to a wannan muqarana da yayi Allah ya saka mai da alkhairi ya ambaci mazaya na alfiyat as-suyuti wa'inda ta bambanta da misbahur rawi da mazaya na misbahur rawi wa'inda ya bambanta da alfiyatus suyuti amma a ƙarshe gaskiya ga dalibin ilimi na hadisi wanda ke son ya samu misallai ya samu dukka da tahrira a cikin lamari to ina ba shi shawara ya karanci misbahur rawi ban ce misbahur rawi yahi alfiyatu suyudi ba amma na hina tsuwa gaskiya da misbahur rawi akan alfiyatu suyudi Allah ya dace da mu to kaji sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace tahiru halma'u wal qaras ruwa da bagaruwa suna tsalkake fata wa ana bi sa'labata al khushani bi dhammin wa fathin khashani ko khushani an karanta haka nisba ce zuwa ga Husayn ibn Namir ibn Quda'a wannan sahabi ne babba yana daga cikin wayanda suka yi mubaya'a ta hata shajara ya tura mu mutanen shi yace ku musulunta suka musulunta kenan ya nuna mutum ne mai matsayi ga mutanen shi to kuma haka ake so ga mutum kafin ka iya bada umurni to ka bari haka zama ta tsaya cikin garin ku ka iya bada umurni ka ce ai kaza a bari yanzu wanda ka cewa wanda ka babatun cewa sai an kece sahihul bukhari an kece sahihu muslim an kece littahun hadisi yana ta kururu ta wannan masalan a garin su ba wata tsayata ba yana kokarin ƙaryata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi sikiya a ungo su bai wuce irin wannan na manoman nan masu doka kalme su tai su yi noma a ungo su ma in yayi fatawa wani sai ya ce kiyaye malam bata da gyara babba wata kima gare shi a ungo su amma ka diba kaga su magabata in mutun yayi magana a gari to ɗayan biyu ne sarkin garin ma sai ya san ku akan wannan fatawa in bai san ku ba to sai dai ai ɗayan biyu ko sarki ya kori malamin ko kuma ya bar shi ya zama kadangaren bakin tudu babu yadda ka in ka kore shi ya hada cikin ruwan sulalashi in ka jehe shi ka hoshe tulunka kama al-imam al-bukhari da sarkin bukhara ya iza mai wasiƙa al-imam al-bukhari ya mu shekara 256 hijira daga makka zuwa madina a cikin muqaddimatu hadiyus sari ta al-imam al-hafiz muqaddima ta fathul bari duk da ana karantawa hudus sari sai ya tura wasiƙa yace a kira mai bukhari yace mai bukhari yana son ya dinga iske shi gida yana ba yana koya mai bukhari yana koya mai karatu sai babul bukhari yace a ai wannan ilimi ba mu tozarta shi in kana son ilimi kana son karatu ka zo masallaci yadda kowa ke karatu kai karatu sai sarki ba ta mishi dadi ba suka fara takon saka da bukhari ƙarshe bukhari yace kai ni ho abinda nika so gare ka taji ya kai wali kace an ruhe karatun hadisan annabi cikin masallaci an ruhe karatun qur'ani cikin masallaci kenan sai ga in zamana in na so gobe kiyama ina da abun da zan ce ma Allah kai bukhari dan bi baka karantar da al'umma in ce sarki yace mu bari irin na sarkin da yace ma malami daga yau kakka sake karanta shahi guda cikin sallah yace in zaka yi sallah ka karanta aya biyu ko aya uku malami ne wanda in aka sai ana sallah asuba yana tsawaita karatu sai sarki yace kana dawai kullun kana tsawaita karatu daga yau in ka saki karatu mai tsawo sai ka gane baka da wayi to malamin da yake Allah ya bashi hikima sai yazo karshen suratul ahzab raka'a ta farko yace wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira Allahu akbar sarki ya gane bi yake ni yayi larabci ba irin dimadumin mu na yanzu sai kaga mutum yana sakin rauni bai komi ba yace wa qalu rabbana suka ce ya ubangijinmu inna ata'na sadatana lalle mu moyi mashuwa gabanin mu da'a da sarakuna fa adalluna sabila sai suka batar da mu daga hanyar rabbana ya ubangijinmu tunda sun batar da mu ai su da lahiko to lahin su kala biyu ne atihim dhi'fayn min al'adabi Allah kai musu linki biyu na azaba wal'anuhum ka tsine musu la'anan kabira tsinuwa mai yawa sarki sai ya kira malai yace diba karanta duk inda kaga so cikin Qur'ani banda wurin ga banda nan ko ina ka karanta ah wacce ma shayi ruwa ne to irin haka nan ne ina fata an gane to shi da Imam al-Bukhari ya masakin karshe dai Imam al-Bukhari ya hijira daga Bukhara ya tashi ya koma wurin karantar da al'umma
wannan jawla da yayi ta Baghdada ya hadu da malaman Baghdada kissar shi mashhura ce malamai sun ambace ta Abu Sa'al al-Khushani Allah ya kara masa yarda yayi wafati shekara ta 75 hijira daga Makka zuwa Madina yace qultu ya rasulullah yace nace ya annabin Allah inna bi ardi qaumi ahli al-kitab mu muna garin mutane yahudu da nasara afana qul fi aniyatihim shin muna iya cin cikin kwanonin su tunda su yahudu da nasara cikin akushi na zinariya ne suke ci ko azurha shin muna iya amfani da wayannan akusan su mu ci abincin mu qala la ta'kulu fiha kakku yi sakan ku ci abinci cikin kwanon zinariya ko azurha illa alla tajidu ghayraha sai in ba ku samu wani ba wani ta ba kun nema kun rasa sai na zinariya da azurha to faghsiluha ku wanki wannan wankin ka annahu tathhirun li hukmi al-dhahab wal-fidda kamar hukuncin ne aka tafiyar da shi yanzu ya zan kwano ne aji in an wanke to in kun wanke wa kuru fiha ku ci a cikin kwano wannan rangwame ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yawa wa'annan sahabbai amma a riwayar Abu Dawud da Ahmad ya zo tasrihi cewa inna nujawiru ahli al-kitab mu muna muqabtaka da yahudu da nasara wahum yatbakhuna fi qudurihim al-khinzira a cikin kwanonin su ko kuma tukani al-quduru jam'u qidr suna dawa alade a cikin tukani wayashrabuna fi aniyatihim al-khamr suna shan giya a cikin akusan su ko kwanonin su ko kofkof su ko abin da kama da haka al-aniya duk abin da yake da wani ina hissa ko ciki a larabci ana ce mai ina'un kamar da hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala ibnu adama ina'an khayr sharra min batnihi dan annabi adam bai cika wani kwano ba mafi sharri wanda yake cikin shi kaga cikin ba yana zama ina'un domin al-ina duk abin da ake iya zuba mai wani abu ya tsaya to ina'un ake ce mai da larabci ina fata an gane wannan to shine suka tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala la ta'kulu yace kakku ci tunda tuka nan ana da huwa alade da su wa'annan akusan ana shan giya da su ku nemi wasu sai in ba ku samu wasu ba to yanzu sai ku wanke cewa kun tafiyar da wannan hukuncin da fata Allah ya tafi da wannan najasar ta aladar sai ku ci ku dafa abincin ku ci to shine abin da hadisi yake karantar da mu wa kulu fiya ku ci a ci wannan hadisin Bukhari da Muslim suka fitar da shi to anan malamai suka ce abin da ya cancanta al-ihtiras mutum ya kokari ya kiyaye wurin amfani da kwanoni ba kowane kwano ake amfani da shi ba kada ka tahi garin arna a kawo ma kwano kawai ka dundurum ka jika garin ka cikin shi in an yi rashin sa'a kwanon da aka daho alade da shi ne kaga an samu damuwa sai yana da buƙatar taka tsantsan wani malamin mu yake bada labari yace sun tafi sun dawo daga Jami'ar Islamiyya Madina to irin ka san an dawo daga jami'a abokai sai kaga wani ya sa kananan kaya ya sa short coat wayannan costume ya tsukiki yanzu da suka yi iskan suka sauka a wani hotel aka sauke su jirgi ya aje suka tsaya su dan huta dan su huciki a garin su to duk wanda aka kama abinci sai a aje mai shi wanga mai costume aka bashi abinci aka ce wani kala za ka yi ci wannan dai irin mai dadin nan aka kawo mai to shikenan da aka tahe biyan kudi sai ya ga kudin shi sun yi yawa sai ce ya an kai kudi na sun kai nau'in can yawa sai shi mai hotel din wanda ke bada abinci ya ce a su wa'ancan musulmai ne ragu aka ba su kai kuma alade aka baka Mala ya ci alade kuma abin da ya faru sun yi hukunci da tuwahi ne kawai sun ganshi da tufafin arna haka suka yi hukunci suka ci to tunda yana tare da malamai tun daga Jami'ar Islamiyya daga Madina Mala ya ce ba zai gaye ko wani bane dan da ya ganshi sanannen malami ne to kuma in ya ji wannan magana ya san shi ne shi ya ci na malade Allah ya tsare mu to da haka yana da kyau mutun ya rike al'adar shi duk inda ya tafi matukar rai ba al'adar ta ci karo da addinin musulunci ba to in ta ci karo da addinin musulunci a nan ne ya kamata ayi kokari a gyara ta ta dawo ta bi addinin musulunci isa sodari da yawa zaka ga wanda bai fahimci addinin ba sai ya tababatu bisa kan shi dan izala ne saboda bai fahimci menene izala ba izala bata kore al'ada ba sai wanda al'ada ta cikaru da addinin musulunci yanzu lokacin da aka yi ma aihuwa misali aka aihuwa ma diya mace ko da namiji wantan mai zuwa ta bada albishir an aihu me ake ce mata arwanka kabila mai karbar biki tun lokacin annabi akwai ta tun lokacin annabi akwai mata waɗanda ke karbar biki to kai zuka ya suka kore arwanka kawai shikenan dan kana da izala kace amma ya izala na ba mu bada kudin arwanka a in kana da izala ka gwadi kai dan izala ne nan zaka gwadi sunna ana bada dala 100 to kai ba da jikka ko kun ba da jikka biyar haka ya kamata ka gwadi capacity ko kuma yanzu misali idan aka zo wurin aure akwai arwan kashi ma nan wanda ke kula da yarinya tun lokacin annabi akwai ta Aisha Allah ya kara mata yarda tace lokacin da annabi zai aure na hadisi ne na Bukhari da Muslim an kai ni wurin wata tsohuwa wadda ta gwada ni wasu ababe to ba ita ake cewa arwan ka wadda za ta gwada miki ga yadda za a yi kaza ba yadda yanzu arwan kin nan suka lalace ba wata ita da rag da an ka sa yarinya lalle ba ta saki dawa sai radda tattu amsa wa'annan kudade amma da ita tsohuwar za ta zauna ta koya ma yarinya to ga yadda ake kaza ga yadda ake miji kaza magana ma ga yadda ake kaza ta koya ma yarinya wa'annan ababe amma yanzu mun bar diyanmu da abokai abike ita za ta koya ma diyake komi abike ta za ta cewa ga yadda ake wa miji ga yadda ake kaza ta karshe ne ta kashe mata aure Allah ya dace da ku wa an imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sun yi alwala mimma zadati imra'atin mushrika daga wani mazada wata almazada ita ce abu da ake da hata wanda muke ce ma salka an san salka ko to ita ce suke ce ma mazada kamar alqirba da almazadatu da alqirbatu duk guda ne an gane ba ta kasantuwa sai da hata in ba a yi ta da hata ba to ba mazada bace in aka yi ta da busassan laka ga sassa to shantali ake ce mata an fahimci wannan to mazada ita ce salka wadda ita ma je mai hatar ta ake yi sai a yi ta a daure ta ana sa mata ruwa wanda suka saba amfani da ita hannuno suna sha suna sa a ciki suna ruwan suna hana yin mura ruwan salka haka buza yake cewa idan zaka iska kakannin mu suna amfani da salka a shekaru da yawa gane to kuma sun ce akwai lahiya ga mai shan ruwa ga salka wannan ruwan wa'anda ke garwayuwa da bagaruwa in mutu yana shan su zaka iska ba zai haduwa da ulsa wanda ake cewa estoma inda ko ba komai ita bagaruwa ma tana maganin ulsa ko kamar yadda likitanci ya tabbatar wa ana Anas radiyallahu ta'ala anhu anna qadha annabiy sallallahu alaihi wa sallam kasara akushin alwalar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsage alqadhu shine alqas'atu as-saghira wani dan aku shine dan karami wanda bai huce shantali ba an san shantali ko shantali alwala wanda a daure ana alwala da shi ba su san shi ba amma ya kamata ku san shi malam wanda ake yi da irin abun tulu amma karami yana da mariƙa wanda ana alwala da shi ana riƙe shi haka ba su san shi ba ana yin kware sai an yi da gaske wanda a da lokacin da na abun ga na so in tattaro abubuwan ga in aje so in muna karatu in ce gashi kun gani shi a shantali ita salka lokacin a yanzu haka ma akwai salka wanda na sa an kawo min saboda in nemi mutum karatu ya ce bai san biya salka ba in dokon ci gata saboda yanzu an shiga wani zamani duka wannan abubuwa an bar amfani da su shantali abun da ya badda shi buta to buta ta yi kama da shi shikenan to wannan shantalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsage fattakhadha makana shi'abi silsilatan min alfidda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya do wurin da ya tsage nan ya bibiye shi da sarka ta azurwa kinan ba haramun bane tunda sarka ta azurwace annabi ya amfani da ita ya dare mai wannan tsaguwar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana nuna halacci da yin amfani da hadisi na farko yana nuna halaccin amfani da kwanonin kafirai mushrikai domin an ce mazadatu imra'atin mushrika salkau wata mata mushrika mushrika ce amma annabi ya amfani da ita kuma yi alwala kuma yana nuna kwanonin su ba najasa bane kuma yana nuna hatar da aka je mai ta tsalkaka domin ita mazada kafiri koda ya yanke dole sai ya je mi to da ya je mi shikine ya tsalkaka an gane shi kuma mushriki abun da ya yanke masaina ina fata an gane wannan duk abun da mushriki ya yanke to masaina amma ahlul kitab shine malamai suka tattauna akai yahudu da nasara Allah ya datar da mu to sai mu tashi babu izalatin najasati wa bayaniha abunda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya kankare subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilayka wassalamu alaikum